Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke watso shirye-shirye wannan karo muna watso shirye-shiryen kan mitoci 24.41 da kuma 60. A kullum masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau. Alheri Grace Abdu ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muke farin cikin jagorar wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka sanar, yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan batun zaben ƙasa da ya fara ɗaukar ɗumi a Najeriya saɓanin abinda dokar ƙasar ta tanada. Menene kuke neman gani ga waɗanda za su shugabance ku a shekara ta 2019? Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-2-0-5-6-5-5 kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Talata ne aka koma tattaunawar neman mafita a kokarin warware yakin basasar da ake yi a Siriya a siyasance. A yayin da wakilai da ministoci daga ƙasashe 85 suka hallara birnin Brussels don wani taro na kwanaki biyu, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Turai za su jagoranta. Babban burin taron shine neman yadda za a kai wa jama'ar Siriya taimakon agajin jinƙai da kuma neman ƙarfafa goyon bayan tattaunawar neman samar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta. Ko da yake kasancewar dakarun gwamnatin Siriya da takwarorinsu na Rasha masu mara musu baya da ke ƙoƙarin samun nasara ya sa tunanin cimma wata yarjejeniyar diplomasiya a Brussels na da wahala. Jiragen saman Siriya sun yi lugudan wuta a wuraren mayakan da ke kudancin birnin Damascus jiya Litinin. A unguwar Hajj al-Aswad da kuma sansanin 'yan gudun hijirar Falastinawa da ke Yarmouk su ne wurare na ƙarshe a babban birnin ƙasar da mayakan ISIS da kuma wasu ƙungiyoyin mayakan ke riƙe da su. Gundumomin kuma mazaunan dabban fararen hula ne. Wani mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya ɓangaren kula da 'yan gudun hijirar Falastinawa, Chris Gunness, ya kwatanta yanayin Yarmouk da Jahannama. An gurfanar da wani direba da ake zargi da kisan mutane 10 tare da raunata mutane 15 a gaban kotu yau Talata a lokacin da ya tuka wata babban mota ya bi ta kansu a wani babban titi mai cunkoson jama'a da ke birnin Toronto na ƙasar Canada, inda ake tuhumarsa da laifuffukan kisa. A lokacin da Alec Manassian, wanda ake zargi da aikata laifin, ya bayyana gaban kotu ne aka faɗi laifuffukan da ake tuhumarsa da su. Yana tsaye, sanye da fararen kayan gidan yari, ya sunkuyar da kai ƙasa, hannuwansa kuma a bayansa. 'Yan sandan ƙasar Canada na ƙoƙarin gano musabbabin wannan harin na jiya Litinin, wanda shine kisan mutane mafi muni a ƙasar Canada cikin shekaru da dama da suka gabata. Kuma abinda shugaban 'yan sandan Toronto Mark Saunders ya ce da gangan aka kai harin. Manassian ɗan shekaru 25 da haihuwa, wanda ya fito daga wata unguwa a Toronto mai suna Richmond Hill, bai taɓa samun wata matsala da 'yan sanda ba, kuma a wani shafin sada zumunta an bayyana shi a matsayin ɗalibin kwaleji. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana sa ran ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un nan ba da daɗewa ba, ya kuma yabi Kim a matsayin mara ɓoye-ɓoye mai mutunci kuma. Kai tsaye an gaya mana cewa Koriya ta Arewa za ta so mu gana kwanan nan. Muna tunanin wannan wani muhimmin abu ne ga duniya, a cewar Trump yau Talata, bayan da ya gana da takwaran aikinsa shugaban Faransa Emmanuel Macron. Trump ya ci gaba da cewa za mu ga inda tattaunawar za ta kai. Ya kuma nanata cewa ya so ya kaucewa tattaunawar da Koriya ta Arewa, amma ya jaddada cewa ina ganin wannan wata dama ce da za mu yi wani muhimmin abu. Fadar shugaban Amurka ta ce babban burin duk wani zaman shawarwari da za a yi tsakanin Trump da shirin makaman nukiliyar Kim gami da matakan matsin lamba akan Koriya ta Arewar za su ci gaba da kasancewa. Kuma ba za a ɗage takunkuman da aka sanya wa ƙasar ba, har sai an ga ƙasar ta ɗauki ƙwararren matakan dakatar da shirin makaman nukiliyar ta kwata-kwata. Shekaru 24 kenan tun bayan da gwamnatin kasar Malawi ta yankewa wani da aka samu da laifin kisa hukuncin kisa. Amma kwanan nan shugaba Peter Mutharika ya yi kiran zaman tattaunawa akan aiwatar da dokar kisa don magance har-haren da ake kaiwa kan zabayoyi. Camfin cewa sassan jikin zabaya na kawo arziki ya ja masa har-hare a Malawi. Tun daga shekarar 2013 an raunata zabiyoyi akalla 130 an kuma kashe wasu su 20 a kasar wadda ke kudancin nahiyar Afirka. Wani lamari da ya faru kwanan nan shine na kisan McDonald Masambuka dan shekaru 22 da haihuwa. Yanzu haka ana tuhumar wasu 'yan sanda da wani jami'in kiwon lafiya da wani limamin cocin Katolika da wannan aika-aikar. Daga baya an gano gawar Mr. Masambuka, amma an cire kafafunsa da kuma wasu sassan jikinsa.
Maryam Dauda kuka saurara da labaran duniya. To madalla kafin mu bude layika mu ba ku dama ku faɗa abin da kuke bukata ga waɗanda za ku zaɓa su wakilce ku a dukkan matakan shugabancin Najeriya a shekara ta 2019. Bari mu fara da labarin nan da ke sake salo kusan kowace sa'a, wato batun takun saka da ake yi tsakanin jami'an 'yan sandan Najeriya da Sanata Adenu Malaye na jihar Kogi. Ga rahoton da wakilinmu Madina Dauda ta haɗa mana.
Jami'in hulɗa da manema labarai na rundunar 'yan sandan Najeriya SP Aremu Adeniran ya tabbatar da cewa Sanata Adenu Malaye yana hannunsu, kuma za su ci gaba da tsare shi har sai sun kammala bincikensu da suke yi a kan zarginsa da ɗaukan nauyin wasu mutane da suke tada hankali a jiharsa ta Kogi tare da zargin aikata wasu miyagun laifuka. 'Yan sandan sun bayyana dalilin yi wa gidan Dino Malaye ƙawanya da kuma ƙoƙarin kama shi a bisa dalilin ƙin bayana a kotu domin fuskantar shari'a a kan zargin da ake masa na biyan waɗannan mutane da kuma ba su makamai. Dino Malaye, wanda ya nasarar ƙaurar da shari'arsa daga Lokoja zuwa babbar kotun tarayya Abuja, ya nuna fargabar za a iya hallaka shi ko shayar da shi guba a Lokoja don rashin jituwarsa da gwamnan Kogi Yahaya Bello. Rahotanni sun bayyana cewa kan hanyar tafiya da Malaye Lokoja a daidai unguwar Area 1 a Abuja, Dino Malaye ya duro daga motar 'yan sanda da taimakon wasu magoya bayansa da suka kawo masa ɗauki. To wai 'yan sanda suna da hurumin kama Dino bayan ya mayar da shari'arsa zuwa Abuja? Tambayar kenan da na yi wa barista Yusufu Sallau mutum biyu. Ga amsar da ya bayar.
An yi transparent case kan haimaga na gare. Ba su da wani jurisdiction kuma da za su iya ɗaukan shi kai shi Kogi State. Amma da abin da na sani shi ne duk mutum ya ji ciwo, wannan ba zai hana a kai mutum kotu ba. Za a iya kai mutum kotu ko da akan gado asibiti ne. As long as an yi fixing date for hearing. The only thing is shi ya je neman injection a kotu cewa kada a kai shi saboda rashin lafiya ya ba da uzuri. Amma as long as bai yi wannan ba, kotu bata damu da wani rashin lafiyarsa ba.
Wasu mazauna birnin tarayya sun bayyana ra'ayinsu a game da wannan dambarwar. Da farko ga Khalid Ismail.
Wannan abin da ya faru da Sanata Adenu Malaye, al'ummar ƙasa za su iya fassara shi ta hanya guda biyu. Na farko za a fassara shi akwai manufa ta siyasa, na biyu akwai manufa na karya dokar ƙasa, na uku akwai batun da kila waɗansu za su ɗauki abun akan biyan shafafu da mai wanda suke tattare da gwamnatin ƙasa suna yin abun da suke so don su biya wa kansu buƙatunsu. Fatanmu ƙasarmu ta zauna lafiya, a guji fitar da abubuwan da yake manufa ta siyasa a cikin tsarin aikin gwamnati. Ma'aikacin jami'in tsaro ya zauna akan bangaren aikin shi, sai ƙasarmu ta kai ga nasara. Wanda yake siyasa ya ci gaba da siyasar shi.
Sai kuma Alhaji Babalawal.
Ina ai ranki da babu magana siyasa daga cikin wannan al'amari. Ai magana siyasa ma duk fata ta soboda ganin ciki. Abin da yake faruwa idan ka taka doka, doka ta taka ka, ko kai wane ne?
Yanzu dai an garzaya da Dino Malaye wani asibiti mai zaman kansa a Abuja domin samun magani. Shin 'yan sanda za su ci gaba da dagewa sai sun kai Malaye Lokoja ne ko a'a? Lokaci ne zai nuna. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
In ka ga mutum kana ra'ayi ne malam.
Haka yake, kimanin watanni uku da suka gabata ne hukumar zaɓe ta Najeriya INEC ta fitar da jadawalin zaben shekara ta 2019 wanda ya kunshi zaben cikin gida na jam'iyyun domin fitar da 'yan takara a matakai daban-daban. To sai dai masu kula da lamura na ganin 'yan siyasa da jam'iyyunsu suna neman wuce gona da iri wajen gudanar harkokin da suka shafi zaben na baɗi. Akan wannan batu ne muke neman mu ji ra'ayoyinku. Shin menene zai ja ra'ayinku ku kai ga zaben ɗan takara a baɗi? Kafin ku kintsa domin bayyana ra'ayoyinku, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisan inji.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla masu saurare kuri'unku, ƴancinku menene kuke bukata ga waɗanda za su shugabance ku a shekara ta 2019? Jalingo wake bisa layi.
Na, yaya Aliyu ne daga Jalingo, jihar Taraba.
To yaya Aliyu, me kake gani, me zai sa ka zaben ɗan takara?
Eh, ni ina so duk abin da za a yi a barwa hukumar zaɓe ta fitar da jadawalin tsayin da aka saba.
Ta riga ta fitar da jadawali Malam Yaya Aliyu, ana maganan to mance da jadawalin zaɓe, ɗan takara menene zai sa ka zaɓi ɗan takara?
Eh, duk wanda muka san yayi abin kirki ya kamata mu zaɓe shi ba tare da ko lakari da fati ko wani abin cancanta muke son mu zaɓa.
Cancanta
wancan lokacin mun zaɓi wasu sun je tarayya ba abin da suka mana, sannan suka abin da za a yi wa talakawa sai su take, abin da za a yi wa talakawa su take. To shi yasa yanzu mu ma mun nadu mun gane a sai majalisa ba wani aiki take ba, tana son ta tada zaune ɗaya ne a Najeriya.
Kan mage ya waye kenan ko?
A ya waye, insha Allah.
To Malam Aliyu, to bari mu koma Kaduna. Malam Aliyu ya ce a zaɓi cancanta. To na Kaduna me kake gani? Wake bisa layi.
Aji alheri da fatan kiwuni cikin alheri.
Alheri.
Na Murtala kuma na kiranku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To alheri ya gaida Malam Murtala. Kai ko me kake gani ya kamata a zaɓa?
E to, kin ga kwana wa shekara uku ko huɗu mu ce ba kwana huɗu ko wata huɗu ba ne? Ko jami'a dai kake ina ka kai shekara huɗu a jami'a ka kusa gama karatu kenan? To gaskiya mun yi nazarori da yawa cewa yanzu mun daina yadda a dinga naɗe muku a baibai. Gaskiya sai mun tsaya mun daje mun zaɓa. Kuma da fatan shi ma shi mai ƙasa zai maganan satin ne ɗan gyara ya ce ba mu izini kawai a zaɓi duk wanda muka ga ya cancanta ko a wani.
Yo, ai shugaban ƙasa. Ai Malam Murtala, shugaban ƙasa bai sa kowa zaɓan wani ba. Shugaban ƙasa ba shi da izinin tilasta ma wani zaɓen ra'ayin shi, ai shine demokaradiyya.
Kun san jam'iyya, alheri jam'iyya za ta ce ai sattin nan, to sakko gaba ɗayan nan. To kin ga aka ce gaba ɗaya kamar a ce shi lauje duk abin da yanko ciyawa ne zai yanko da kan maciji da kunamu duk a cikin ciyayin.
To
inda dole ne a ɗan caccanta ciyawan da za a yanko tukun ko ba haka ba?
To ashe ra'ayinka ya bambanta kenan da Malam Yaya Aliyu da ya ce a zaɓi cancanta ba jam'iyya ba.
To ai sunan katin ƙuri'a na mutane sunana daban da nashi, shi ma na shi daban, killan da zai zaɓe shi daban da zan yi nawa daban.
To Malam Murtala mun gode. To bari mu har yanzu dai muna Kaduna. Wake bisa layi a Kaduna. Ina gani bisa ga dukkan alamu mun wanda yake bisa layi a Kaduna layin nashi ya tsinke. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yau dai abinda maudu'in da muke magana akai shine wanda kuke gani abinda ya kamata ya kuma da hankali akai lokacin zabe a shekara ta 2019. Akwara, akwai wani a bisa layi? Wake bisa layi, Akwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Jallu Alhaji Garba, ina Sokoton Najeriya, mai blouse kala kala daga nan kwara a Najeriya.
To Malam Bello,
to nike zabe na 2019, to gaskiya ya kamata mu zabi mutane waɗanda sun ka cancanta ba wai jam'iyya ba.
To
dan gaskiya zaben wanda ya cancanta su, to suna za su yi saman irin matsalolin da muke fama a wannan ƙasa tamu ta Najeriya, ba wai jam'iyya ba. Gaskiya duk inda za a zaɓe to ya kamata a ce a zaɓe waɗanda suka cancanta, ko da ma rashin zaɓen wanda ya cancanta to su.
To Malam Bello, layin naka ya tsinke. Yanzu kuma bari mu nufi Ondo. Wake bisa layi a jihar Ondo?
Muhammadu Suleiman Garin Malam.
To Malam Muhammadu, barka da kai, koya kake ganin lamarin?
To alhamdulillahi, wannan magana ta gaskiya, wannan zamu zaɓi cancanta game da yadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake so ƙasar nan ta rayu. To in mun tayi zaɓen yanmu da su, lalle ne muna kira ga 'yan siyasa su zaɓo waɗanda yake masu tunani irin na Muhammadu Buhari.
To madalla, daga Ondo kuma sai Bauchi. Wake bisa layi a Bauchi?
To assalamu alaikum BOA Hausa.
Wa alaikum salam.
Ga gadan mutane da jihar Bauchi, Najeriya.
To bismillah.
To wato muna fatan dai wannan zabe, muna addu'a Allah kai mu shekara 2019. Kuma idan muka zabi shugabanni, ya kamata su yi mana aikin da suka soni wanda na alkhairi. Kuma ba a zaɓi mutum ba bai yi alkhairi ba.
To idan ku to a ganin ka waɗanne irin mutane, menene kake kai, menene kake so ka gani a ga shugaban da zaka zaɓa idan Allah ya kai mu?
Eh, mu dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zamu zaɓa.
Oho.
Eh, kuma idan muka zaɓe shi, ya tabbatar ya shikawa irin ayyuka alƙawuran da yake ɗaukawa mutane.
To daga Gombe kuma sai mu nufi a Bauchi, kuma bari mu nufi Katsina. Katsina, ko Katsina ne layin shi ya tsinke? Katsina, kana tare da mu?
Hello. Hello.
Wake bisa layi?
Kuna magana da labaran mai shayi da tsarki.
To sai ka rage rediyon ka, ko kuma ka nisance shi, yana dawo mana. To yanzu kuma bari mu sake komawa Kaduna. Katsina layin shi ya tsinke. Kaduna, wake bisa layi?
Anti Grace, barka da dare.
Wane ne nawa? Waye san da bana yawo?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo.
To Alhaji Musa Garo, barka da warhaka. Kai kuma ina gudunmuwa ka ga wannan shirin. Wane ne kaga ya cancanci?
To alhamdulillah, ni abin da nake so in janyo hankali ta kan ta'addufiyar Muhammadu Buhari a matsayin shi na shugaban ƙasa. A tabbatar da duk mutane za a fita, a fita da su yayan mutane ne wanda suke, an tabbatar da cancantattu ne.
To sai dai batun da ake ana magana ne ta zaben ƙasa baki ɗaya, ba zaben jam'iyya muke magana ba. Wannan ba maganan primary na jam'iyyar APC ake magana ba.
Aikin da za a tabbatar da cewa an samu mutanen da za a zaɓa mutanen kirki.
A kowace jam'iyya kake magana ba? Ba
kowace jam'iyya suka fito.
Yawwa.
Tabbatar da an zaɓi mutanen da ya kamata. Kuma ni abin da nake dubawa, kin ga irin wannan dambarwa da ake samu. Gaskiya al'amari, mutane ne wanda ba su san mutane ba, wanda shi kawai wani kuɗi yake nunawa domin a zaɓe su. To ya kamata al'umma su hattara da mutanen za su zaɓa. Ƙarshe ne muke fata alkhairi, Anti Grace. A gaimu da aman a tashi lafiya.
Aman za ta ji alheri kuma ya gaishe ka. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To tambayan da zan so, idan Allah ya ba mai amsa tambaya na gaba, idan yana yiwuwa ya amsa min, shine idan aka sami misali a jiha, aka samu dukkan shugabannin ƙananan hukumomi da kuma kansiloli jam'iyya ɗaya ta lashe, an zaɓi cancanta kenan na Katsina, wake bisa layi a Katsina? An zaɓi cancanta idan jam'iyya ɗaya ce gaba ɗaya ta share dukkan guraben siyasa? Wa alaikum salam. Wa alaikum salam, wake bisa layi.
Sana Shirman Mandan Inna Kadisa, ƙaramar hukumar faskarin jihar Katsina, ina miki fatan alkhairi.
Alheri ya gaida Malam Bashir.
To alhamdulillah,
alhamdulillahi kamar yanda kika ce wai in an zabi cancanta kamar kananan hukumomi da abun nan ni ina ganin cewar yanzu kan mage fa ya waye grace
to
sakamakon cewar mu muka san wahalar da muka sha a zaben da muka yi kuma wannan zabe ya nuna mana ƴan manuniya ta cewar talakawan Najeriya yanzu kan su a waye yake bai zai yiwu ma mutum ya fito wani ya ce ku zaɓi wani ba yanzu al'umma su bi wannan ayari dole sai mun diba cancanta da dacewa da nagartan mutum wannan shi zai sa mutum idan ya fito takara al'umma su zaɓe shi wannan yuyuyu da aka kwaso mana yanzu muna ƙoƙarin mu canza su mu kawo shugabannin da mu muka zaɓe su da ƙashin kanmu wanda muke ganin za su zama alkhairi a ƙasar Madia Grace.
Yawwa to mun gode da kuma wannan ra'ayi naka muka kawo ƙarshen wannan babi na yau sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da wannan baku wannan dama. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda a jihar Tawa tuni aka soma tankaɗe da rairaya na neman fitar da ƙungiyar da za ta wakilci wannan jiha a wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasa na neman haihuwa a rukuni na ɗaya na teburin ƙwallon ƙafa na jamhuriyar ta Nijar, an da buga tsakanin ASAB ka ta birnin Ƙwani da Ilela Umani, kuma aka tashi ɗaya da ɗaya. Ƙungiyoyin za su sake bugawa na biyu gabanin a fidda daya daga cikin su, daya kuma ta wakilci wannan yanki a cigaban wasannin na tankaɗe da rairaya da ja da neman hawa rukuni na ɗaya. Sauran wasannin da ya kamata su hada a Balak da Cintabara don da waɗanda ƙungiyoyin garin Tawa kamata a ce sun yi wa junansu dukkansu an ɗage su saboda sallolin zagayowar ranar da aka rattaba hannu tsakanin 'yan Tawaye na Nijar da hukumomin ƙasar, wanda yanzu haka jamhuriyar ta Nijar take cikin shagulgullan su. Kusancewa duk da haka dai an yi wasan ƙarshe na nemo wakiltar jihar a wasanni na kofin ƙasa ko Cup National, inda ɗan gurmi Football Club ta Tawa ta yi nasara can a birnin Tawa ɗin, inda ƙungiyoyin biyu suka kara da GSR da ci ɗaya da Nema'a. Idan muka leƙa a nahiyar Turai a wasannin ƙwallon ƙafa na nahiyar ta Turai na Champions League, ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na Liverpool da AS Roma ne suka goga a wasan kusa da na ƙarshe na neman cancantar lashe kofin club ɗin da su kasance zakaru a nahiyar Turai a wannan shekara 2018. Ƙungiyoyin za su sake gogawa a ranar 3 ga watan Mayu domin tantance wadda za ta yi nasarar kai wasan ƙarshe na wannan shekara na Champions League, yayin da gobe idan Allah ya kai mu za a goga tsakanin Bayern Munich ta kasar Jamus da Real Madrid ta kasar Spain. Ƙungiyoyin guda biyu za su sake karawa a ranar 1 ga watan Mayun shekara ta 2018. Abin ƙarin bayani anan shine dai cewa ƙungiyar ta Real Madrid ita ce yanzu haka kirke da wannan kofi, waɗanda ta lashe su biyu jere ga juna, kuma tana son ta girka wani sabon tarihi ta hanyar lashe wannan kofin a wannan shekarar. Amma Hausawa na cewa ba a san macito ba sai miya ta ƙare. Haruna Mamman Bago na birnin Ƙwani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Ƙwani a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kowace shekara ranar 25 ga watan Afrilu rana ce da ake mai da hankali akan cutar zazzabin cizon sauro a duniya. Wannan dama ce ta gano kokarin da duniya take yi don ganin ta magance da yakar wannan muguwar cuta. Taken wannan shekarar shine shirin murƙushe zazzabin cizon sauro. A shekarar 2016 mutane miliyan 216 suka kamu da cutar zazzabin cutar sauro ko malaria, inda kuma sama da 445 suka mutu. Hukumar Lafiya ta Duniya ta bayyana cewa kashi 90 cikin 100 na mutanen da suka kamu da ciwon zazzabin cizon sauro daga Afirka suka fito. Haka kuma kashi 100 na waɗanda ta hallaka su ma duk mutanen Afirka din ne. Dadan abin shine cutar tana da magani kuma ana iya neman kariya da ita. A cikin shekara 20 da suka gabata, duniya ta hada kai don yakar wannan cutar. Inda kuma tsakanin shekara 2000 da 2015, yawan bullar cutar ya ragu da kashi 29 cikin 100 a duk duniya. Sai dai kuma bayan an samu lokaci da samun nasarar shawo kan cutar, a bayyane yake cewa har yanzu akwai jan aiki a gaba. Za mu ci gaba da mai da hankali wajen ganin an samu hanyoyin rigakafi. Wasu daga cikin matakan da za mu iya hana kamuwa da cutar sun hada da amfani da maganin sauro da aka saba ma magani, da fesa magani ga saurayen da ke dauke da kwayar cutar da ke haddasa ta. Waɗannan matakan kariya da suka hada da wasu dabarun kare zazzabin cizon sauro lokacin da mata ke dauke da ciki, samun na'urorin gano cutar cikin sauki, da amfani da magunguna masu ƙarfi, duk suna taimakawa wajen kawo raguwar mutuwa da cututtuka daga zazzabin. Duk da haka akwai sauran aiki a gaba domin samun magance sauran matsalolin da suka hada da samun maganin rage kamuwa da zazzabin. Hukumar Lafiya ta Duniya ta bullo da wani shirin yaki da cutar na duniya wanda ya kunshi dabarun daƙile zazzabin cizon sauro ta hanyar amfani da wasu fasahu ga duk ƙasashen da abin ya shafa, dangannin an magance ta ko kawar da ita gaba daya. Babban manufar farko da ake son a cimma kafin shekarar 2030 shine rage kamuwa da cutar da kashi 90 cikin 100, da rage mace-mace a dalilin kamuwa da cutar da kashi 90, da kawar da cutar a akalla kasashe 35, da ganin ba a samu bullarta ba a duk kasashen da ba su da ita. Dangannin mun cimma nasara, sai an samu tallafin masu taimako na kuɗi. Dangannin wannan kokari ya yiwu. Akan haka ne Amurka ta jima tana ayyuka ganin an kawar da cutar malaria tun cikin shekarun 1950. Kuma a yau ita ce a sahun gaba a tsakanin duk ƙasashen duniya da ke ba da gudunmuwa don ganin an kawar da wannan cutar. Ta hanyar amfani da hanyoyi iri-iri da suka hada da shirin shugaban Amurka na yaƙi da malaria da kuma gudunmuwar da ƙasar Amurka ke ba asusun duniya don ganin an yaƙi cututtukan sida, tarin fuka da zazzabin cizon sauro. Duk da haka, idan ana son cimma wannan ƙoƙari na ganin an daƙile cutar kafin shekarar 2030, dole a samu ƙarin taimako na musamman. Don haka ne a wannan ranar muke kira ga abokananmu da ƙawayenmu a faɗin duniya da su tabbatar da sun tsaya tsayin daka akan wannan ƙoƙarin da taimakawa da kuɗi da goyon baya don ganin zazzabin cizon sauro ya ci baya an kuma kawar da shi baki ɗaya. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To a gaida ƴar Sudangi da wannan sharhi kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A yau Talata ne aka koma tattaunawar neman mafita a kokarin warware yakin basasar da ake yi a Siriya a siyasance, yayin da wakilai da ministoci daga kasashe 85 suka hallara birnin Brussels don wani taro na kwanaki biyu wanda Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Turai za su jagoranta. Babban burin taron shine neman yadda za a kaiwa jama'ar Siriya taimakon agajin jinkai da kuma neman ƙarfafa goyon bayan tattaunawar neman samar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta. Ko da yake kasancewar dakarun gwamnatin Siriya da takwarorinsu na Rasha masu mara musu baya da ke ƙoƙarin samun nasara ya sa tunanin cimma wata yarjejeniyar diplomasiyya a Brussels ɗin da wahala. An gurfanar da wani direba da ake zargi da kisan mutane 10 tare da raunata mutane 15 a gaban kotu yau Talata a lokacin da ya tuka wata babban mota ya bi ta kansu a wani babban titi mai cunkoson jama'a da ke birnin Toronto na ƙasar Canada, inda ake tuhumarsa da laifukan kisa. A lokacin da Alec Manassian, wanda ake zargi da aikata laifin, ya bayyana gaban kotu ne aka faɗi laifukan da ake tuhumarsa da su. Yana sanye da fararen kayan gidan yari, ya sunkuyar da kai ƙasa, hannuwansa kuma a bayansa.
To a gaice ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da demokaraɗiyya a yau na Sahabo Imam Aliyu. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan rahotanni da muke gabatarwa a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara a shafinmu na intanet na sada zumunta wato Facebook da kuma Twitter. A madadin Julie Gresham da Maryam Dauda da kuma injiniyan Mukal Alheri ke muku fata alheri.